This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mita 60 da mita 25 da mita 16. Kuna iya kama shirye-shiryen namu ta FM a kasar Jamhuriyar Niger ta gidajen rediyon amfani. Da Sarauniya, da Fara'a, da FM Nomad, da Dalol FM muryar Arewa, da Kumaniya. Haka kuma kuna iya sauraren shirye-shiryen namu yanzu hakan nan kai tsaye ko duk lokacin da kuka samu dama ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com. Masu sauraronmu, assalamu alaikum, ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fata kuna nan lahiya da wannan hantsi. Kai tsaye bayan labaran duniya za ku ji shirin karamin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed yake gabatarwa, amma da farko ga cikakkun labaran duniya.
Masu saurare, assalamu alaikum, ga labaran duniya mai karanto su Ladan Ibrahim Aiwa. A cikin sakon da hukumar tsaro ta FBI ta fitar mai taken idan kaga wani abu to ka ce wani abu, wannan shine sabon taken yaki da ta'addanci a nan Amurka. Wannan wata fadakarwa ce ga Amurkawa cewa da zaran sun ga wani bakon abin da hankalinsu bai kwanta da shi ba a kewaye da su, to su sanar da 'yan sanda. Misali, idan sun ga an yi watsi da burgamin nan na alfarma wanda Turanci ake kira suitcase ko kuma akwati ko wata kwalba dauke da ruwan da ba sun kanshi ba, suna iya kai wannan batu gaban 'yan sanda. Babban jami'in hukumar bincike ta FBI James Comey ya ce ya san irin wannan abu da ya faru ranar Laraba a California yakan kasance daga cikin waɗannan abubuwan. Hakan haka ne ya buƙaci Amurkawa da kar su yi ƙasa a gwiwa da abin da ya faru a California har ya sa su ya shuka musu tsoro a zukatansu. Comey ya ce da zaran mutum ya ga wani abu wanda bai yi ma'ana a gare shi ba, to kar ya yi shiru ya daure ya nuna wannan abin ga wani. Idan kuma ya dubi baya, aka dubi baya daga shekaru 10 zuwa shekaru 15, a duk inda irin abin da ya faru a California ya faru, sai ka taras wani ya ga wani abu kafin aukuwar wannan mummunan abu. Amma saboda rashin ya janyo hankalin wani na kusa da shi ko jami'an tsaro, sai ka taras ana da na sani daga bisani. Sai dai wasu ƙwararru a fannin aikin ta'addanci sun bayyana abin da ya faru a California a matsayin abin tsoro. Sure, waɗannan mata da miji da suka aikata wannan aika-aikan suna zaune da makwabtansu a matsayin wasu salihai. Sojojin Turkiya yanzu haka sun shiga Iraki, abinda Amurka ta ce sun shiga ƙasar ce domin gudanar da atisaye da sojojin Iraki masu faɗa da ƙungiyar ISIL. Wani jami'in ƙasar Turkiya ya shaidawa kamfanin dillancin labarai na Reuters cewa sojojin suna gundumar Mosul bashika ne domin gudanar da atisaye. Sojojin dai sun samu damar tsallaka bakin iyakar da ke da tazara kilomita 30 daga bakin iyakar da Turkiya da ISIL ke rike da shi, wato birnin Mosul. Su ma kafofin yaɗa labarai na ƙasar Turkiya sun ruwaito cewa sojojin haɗi da kayan yaƙi da suka haɗa da motoci da tankoki abu ne da aka saba ganin sojojin ɗauke da su muddin za su gudanar da irin wannan atisayen, musamman a yankin da ISIL ɗin take rike da shi. Jami'an Amurka sun tabbatar da wannan yunkurin na yammacin jiya Juma'a. Suka ce yanzu haka sojojin na Turkiya sun kafa tungansu a bakin iyakar Iraki ne. Jami'an suka ce kasancewar sojojin a wannan wurin wata yarjejeniya ce tsakanin Turkiya da ƙasar Iraki. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya ce tana yiwuwa gwamnatin ƙasar Siriya su haɗa kai da 'yan tawaye domin su yaƙi ƙungiyar ISIL, ko kafin ma su cimma matsaya a kan tsarin da za a bi na yadda shugaba Bashar al-Assad zai sauka daga kan karagar mulkin kasar wadda yaƙi ya ɗaiɗaita. Kerry, wanda yake Athens jiya Juma'a, ya ce duka ɓangarorin biyu da ke yaƙin basasa kasar da ta Siriya sai sun haɗa kai da juna su tabbatar sun yaƙi ƙungiyar ta ISIL domin su rage musu ƙarfi. Amma fa sai sun tabbatar za su samu hanya karɓaɓɓiya na menene makomar shugabar kasar tasu. Kerry ya ce amma idan ba haka ba, to su kwana da sanin cewa haɗin kai tsakaninsu abu ne mawuyaci. Wani babban jami'i a ma'aikatar harkokin wajen Amurka ya ce waɗannan kalamai na Kerry ba wai yana nufin Amurka ta canza daga matsayinta ba ne game da wannan batu. Wannan jami'in ya shaida wannan gidan rediyon cewa wannan ba yana nufin Amurka ta sauya daga matsayinta ba ne na cewa ba yadda za a yi Assad ya zamo ɗaya daga cikin makomar ƙasar ta Siriya. Gwamnatin jihar Texas da ke nan Amurka ta ce ta jingina kalubalantar da a da take yi wa ma'aikatan harkokin wajen kasar. Ita da kwamitin kula da samarwa 'yan gudun hijira na kasar Sire matsuguni a cikin jihar. Babban mai shari'a na jihar Ken Paxton ya ce jihar ta gamsu da tabbacin da gwamnatin tarayya ta bata na cewa za ta rika musayan bayanai da ita musamman ma game da waɗanda za a aiko da su a cikin jihar. A jiya Juma'a ne dai jihar ta ce ta cima wannan matsayar. Sai dai masana harkokin shari'a sun ce ba su yi mamakin wannan matsaya da gwamnatin na jihar Texas ta ɗauka ba, domin ko jiha ba ta da ikon a kan jami'an shige da fice ko kuma inda za a iya tsugunar da 'yan gudun hijirar. Kana gwamnatin tarayya lokaci-lokaci takan faɗa mata ga adadin 'yan gudun hijirar da ta tantance da kuma inda za ta ajiye su. Da yake wa wannan gidan rediyon ƙarin haske a kan wannan batu, Farfesa a fannin shari'a Michael Olivers na jami'ar Houston ya ce gwamnatin tarayya ce kaɗai ke da hurumin cewa ga yadda za ta yi da 'yan gudun hijira, amma ba jiha ba. Ƙungiyar ƙasashe masu arzikin man fetur ta gaza cimma matsaya jiya Juma'a a Vienna a kan ta rage adadin man da take haƙowa. Wannan shawarar ta zo ne ganin cewa cushewar mai a kasuwannin duniya ya sa farashin ya su mulmulo daga dala 100 ganga guda zuwa dala 40 a kan kowace ganga. Wannan lamari kuma ya kai shekara 1.5 ana kan wannan hali. Ƙungiyar dai sautari ita ke samar da kashi 1/3 na adadin man da ake bukata a duk faɗin duniya, wanda kuma a lokutan baya tana amfani da wannan daman ne domin rage adadin man da take haƙowa, wanda hakan sautari yakan tada farashin man. Sai dai wannan karan ministocin sun kasa cimma matsaya. Sai dai kila adadin man ma ya ƙaru a kasuwannin duniya, domin ko ƙasar Iran wadda a da aka sawa takunkumi yanzu an cire mata wannan takunkumin. Ko jiya Juma'a sai da ƙasar Indonesia ta sake shiga cikin ƙungiyar, wanda yanzu adadin 'yan ƙungiyar ya kai 13.
Labaran duniyar kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, yanzu sai ku gyara zama ku ji shirin karamin sani na Ibrahim Alfa Ahmed.
Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na karamin sani. Kukumi ne
de ko ba ni shangiya in an ba ni shani kai
yala na ko shangiya ni ka ma shangiya ba toro ga lai ba danu na ma ki
maza ga jiwa ma sha da fi
za ki mai ka shi guda banki mai kiya ba ka
bobon kaduna ban ma ahal ban da bindiga bindiga in kashi ta kai
ko hano kashi ya kai
kujina gidadan ni na sai aka ce ma ni daura
ana
kira ba toro kalai
danuna ba ki mutaji
Zalki mamman bashar
Lohaye lela magadindu
Zalki mamman bashar
Lohana lamai
To jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin kafin mai nisa domin ya bayyana mana irin rahotannin da shirin namu na yau ya kumsa.
Malam Ibrahim barka da hantsi. A cikin shirin namu na yau muna dauke muku da rahotanni guda uku. Rahoto na farko zai yi magana ne akan taron Bita da wata kungiya ta baiwa manema labarai a jihar Bauchi akan bada fifiko ga bayar da labarai da suka fi shafar mace-macen mata yayin goyon ciki da haihuwa. Rahoto na biyu kuwa zai yi magana ne akan irin matakai da likitoci suke shirin dauka a sassa daban-daban a jihar Maradin Jamhuriyar Niger domin rage mace-macen mata masu ciki. Rahoto na uku zai yi magana ne akan dalilan da ke sanya al'umma a karamar hukumar Ringin da ke jihar Jigawa ke yin ba haya a fili al'amarin da ke haifar da cututtuka da kananan yara. Baya ga waɗannan rahotannin za ku ji mu da tattaunawa ta musamman da Honorable Ngolu Timothy Simon dan majalisa mai wakiltar fanshin Kankai da Kanam a majalisar tarayya da ke Abuja bisa neman da makon kaiwa mazabarsa dauki akan cizon macizai da ya addabe su. A jihar Bauchi an gudanar da taron wayarwa yan jaridu kai game da bayar da muhimmanci akan labarai da suka shafi mace-macen mata yayin goyon ciki da haihuwa. Amina Abdullahi Girbo na dauke da karshen rahoton.
Kungiyar Mamaye ta gudanar da taron bitan kwana daya wa manema labarai da su ba da fifiko wajen daukar rahotanni dangane da mace-macen mata masu juna yayin haihuwa da kananan yara a ƙauyukan karkara. Shugaban Mamaye mai sa hannun tallafin ƙasa da ƙasa a ƙarƙashin kungiyar nan na Evidence for Action, Ahmad Muhammad Ahmad, shi yayi wannan kira.
Yaya ne ne za a sarrafa labarai kuma bayanai da suka shafi kiwon lafiya a jihar Bauchi? Wani lokaci za ka ga mutum yana so ya rubuta wani abu akan mai shafi kiwon lafiya a jihar Bauchi amma baya da bayanan da suka dace, don haka in aka yi rubutu sai ka samu cewa rubutun baya da ma'anar da ya kamata ya dauka. Don haka sai muka cewa ya da muhimmanci mu yi wannan bita musu yan jarida domin su fahimci shin yaya ne ne bayanai suke na kiwon lafiya, misali da zuwa mata asibiti don awo, haihuwa, kai 'ya'yanmu rigakafi da kuma abin da ya shafi su kansu a jami'an kiwon lafiya da suke mana aiki a nan cikin jihar Bauchi.
A yayin wannan taro na zanta da shugaban tsangayan aikin jarida Hassan Alhaji Hassan.
Kan dama da muke da ita wanda zamu iya yin aiki mu jawo hankalin mutane al'umma gabaɗaya akan irin ababen da suke faruwa wajen wahalhalu da mata na mutuwa da rashin lafiya wajen haifuwa. Kowane dan jarida yau ya dauki haƙƙin wannan aiki kuma mun yi alƙawari akan cewa lalle za a yi kigadangadan a shiga sassan da za a iya yin rubuce-rubuce don tabbatar da cewa al'umman mu ta farka ga waɗannan ƙalubale na mata, kuma insha Allah muna fatan samun canji a kusa. Gaskiya tsoro da kuma rashin yiwa a baya cikin lissafinsa, saboda haka ƙalubale dai suna nan. Abu da zaka je ka yi bincike tukun ka kago labari na gaskiyan abubuwa gaskiya yana da wuya, to amma jajircewa da matsawa da kokari da irin hazaka da dan jarida yake da shi, idan zai tashi ya matsa a tsaya akan gaskiya, kuma musamman in yana wannan abun Allah ya sani ba dan kansa yake ba dan al'umma yake dan wasu yake, to yana tare da taimakon Allah kuma yana ta daman wajen yin nasara insha Allah. Cewa al'umma ta waye, mutane sun riga sun waye, sun san matsalolin da suke kasa kuma sun san haƙƙi da yake kan gwamnati wajen tabbatar da cewa waɗannan matsalolin duka sun kawar.
Hassan Alhaji Hassan, shugaban tsangaya aikin jarida. Taron ya samu halartar likitoci, kungiyoyi da 'yan jarida. Amina Abdullahi Girbo, sashen Hausa na Muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya.
A jihar Maradin Jamhuriyar Nijar ma likitoci ne suka tashi tsaye domin ɗaukar matakai game da mace-macen mata masu juna biyu.
Matsalolin da ake samu na yawan mace-macen mata masu ciki lokacin haihuwa ya sa likitoci daga sassa daban-daban na jihar Maradi gudanar da taro na ɗaukar matakai. Malam Yusuf Sama'ila na sashen kula da lafiyar mata da ƙananan yara a hukumar kare lafiya ta jihar Diraspe ya fara bayyana dalilai.
Abin da kawo rasa mata yawancin shi rashin jini, paske nake bintike ya gwada cikin mace 100 mai ciki 61 tana da rashin jini. Jini ya mata kadan kanta aihu ma fa, jini ya mata kadan cikin shikin ta balantan ta aihu, kuma ta aihu a karkar wanda ido bai gani, kuma wanda za mata taimako sai gani ka tana ta rasu, wanda bai aka wuta ma likita ba yi abin ba a yawa na ba, paske da ja jini ya riga abin da rasa cikin shikin ta ya yawa.
A halin yanzu kamar mata nawa ne suka rasu ga hannu?
Bintike da abin wata na 10 na wannan shekara mun samu mata wajen 247 wanda muka samu ne suka rasu, yawancin su ya rage paske ba ya kai mata 300 da muka samu, me wajen mu 240 man yayi yawa, mace guda mata rasu wajen mu yayi yawa, don ka zama muke mu gani ya za yi cikin rasu mata wanda an ka iya, tun akwai abin kai baka iya ba, abin za ya yi a rage yawancin rasu matan.
To ba samu matsala su matan ko kamar a zo likita?
Oh, ana samu matsala. Me yasa ake samu matsala? Mata aihuwa yanzu bitike sun gwada cikin mace 100 mai aihuwa, duka saban duka gida suka aihuwa kenan mu kita aihu gida dama nake muku cikin darin 61 suna da rashin shin kenan ka gani abun sai lokaci da ba sarki sai Allah kamar ake hodi lokacin ake tattara ake a tai likita ake a gani wani bi kuma ka gani lafilfa da kan an zo ma ba abin da zuka yi
iswa likita akwai koran likitoci da kayake aiki
koran likitoci akwai kayan aiki daidai gurgurda akwai ana so kare balama babu problem su biyu na ala region yayi kadan mai suna kokarin su
ko bayan sharowari da diba makomar matan duka likitocin sun yi amana cewa za su tsaya tsayin daka domin kawo tasu kulawa ga matan dokta Jafaru mai gari kwar likita a asibitin Tasawa
kenan abu ne mai hatsari in ba sabka ba akai ko in an sabka sai bayan an huta daga kwana 40 din nan ake cewa komiya daidaita kenan kira na hwari ciki daga an dauke shi a shi gidan likita a auna cikin nan har ya kai lokacin aihuwa kuma in lokacin aihuwar ya zo daga an jina guda ai maza maza a tai likita a aihu alhamdulillah yanzu da kai motoci yonda nake cewa ambulance in dai macen ta je likita wannan likita ya abun nan cikin nan ta kamata a tura shi babban likita inda sai an yi hoshi to maza maza da an kira ambulance suna zuwa kaga shi ma ci gaba ne ba a zamana gida ba a ce kawo shi kenan sai wata matsala ta zo lokacin nan kuma a'a matsalar sai in ta zo a nemi ambulance an yi laki aihu dadin aihu na likita da lahiyar uwar da lahiyar yaran duka su kuma ake mata
to yanzu ina ma kuma ko ina mata kan dauka malam Yusuf Sama'ila ya dawo da ƙara haske
babban hawari su muke mata su rika zuwa suna aihu likita likitoci an san Allah ya ba mu sani wanda zai yi muyi kokarin mu sauran kuma ina wajen Allah duk an jan abun ya dan ba shi dadi kadan a zo musu a zo likita tun lokaci da an kai wani abu
to su kuma likitoci me kuke jira gare su
likitoci abin muke jira gare su so muke muku toki matan sun zo a tarbe su da hannu biyu tun kaje mace ta zo dinga ta rugo kare biyu ko dai da rana an rugo an zo an ba lafiya tun kun dai zo ba lafiya kuma wani ba hankali har ka hankuri kuma ana tarmata mutane da hannu biyu ana musu hankuri kuma abin ka kai ya kai wanda ba kai ba kuma saboda ina wajen Allah
ko me kenan kula da rigakafi shine magani Shaibu Mani murya Amurka daga Maradi a jamhuriyar Niger
an lura da cewa rashin samun tsabtataccen ruwan sha da kuma cututtukan da ke damun ƙananan yara a ƙaramar hukumar Dingin da ke jihar Jigawa na da alaka da rashin ɗakunan bayan gida a makarantu da gidaje al'amarin da ke sanya jama'a na yin bahaya a ko'ina Halimatu Abdullahi na da ƙarin bayani
sakamakon ƙarancin banɗakunan da jama'a ke fuskanta a wasu sassa na ƙaramar hukumar Dingin a jihar Jigawa hakan ya sa jama'a ke gudanar da yin bayan gida barkatai duk inda suka ga dama ciki kuwa har da makarantun primary waɗanda su ma makarantun ba ma su da banɗakunan hakan dai ka iya haifar da cututtuka tsakanin al'umma musamman ma cutar nan ta kwalara da dangoginta kungiyoyi na al'ummar karamar hukumar tare da haɗin tallafin kungiyar mobilizing for development ko kuma M4D a takaice sun samar da banɗakuna 6-6 a makarantun primary na Sankara da kuma wanda ke cikin karamar hukumar Rinkin ita dai makarantar ta Sankara ta kwashe sama da shekaru 50 a yankin wadda take da dalibai sama da 1000 guda ba tare da an taba samar mata da ban daki ko da su daya ba ga dai zantawar mu da Alasan Bello Sankara shugaban kungiyar ci gaba ta yankin Sankara dake karamar hukumar Tarinkin
yin amfani da ban dakuna da kuma tsaftace muhalli wannan kungiya ta mu Sankara Development Association wadda a takaice muke ce mata da ita sada ta yi amfani da wannan rana ne domin ta bude ban daki da ta gina tare da haɗin gwiwa da mutanen gari da kuma kungiyar M4D muka gina wannan ban dakuna maza su yi amfani da shi mata su yi amfani da shi domin rage radadin ƙananan cututtuka da suke damun yara da kuma jama'ar da suke kewaye da gurin saboda yin ba haya a waje da suke yi
shi ma a nasa bangaren shugaban kungiyar abokai ta cikin garin Ringin wani muhimmanci suka duba domin samar da banɗakunan
muhimmancin da yake da shi yana da yawa da farko shi rashin banɗaki yana iya yada cututtuka idan har ana so yaro ya samu ingantaccen ilimi dole ya zama cewa mai cikakken lafiya to kaga idan ka alakanta banɗaki da karatun da yaron suke banɗaki yana da matukar muhimmanci fiye da yadda mutane ba sa tsammanin sa ina kira da babban murya da gwamnati ta taimaka da wannan banɗakuna a duk makarantu ba sai makarantu irin na cikin gari ba domin na ƙauyukan ma ko inda suna cikin wani hali wanda kashin suke a bayan makarantar su idan za a sama musu ban dakunan wannan an inganta karatun su fiye da yadda ba a zo
ko a ganin daliban makarantun wani muhimmanci ban daki yake da shi
amfani da ban daki ya fi mutane za su iya zuwa su kashi akai da ai ma fito waje ana kashi mutane suna ganin ka an wannan ba tsafta bace
bayan gida a banɗaki yana da muhimmanci, amma kuma bayan gida a waje bai da muhimmanci, har ma yana yada cuta tana kai da illa.
A ƙarshe, Ado Sa'idu, mai kula da shiyar ringim daga ƙungiyar M4D, ya bayyana dalilan ƙungiyar na yin haka a yankin Sankara da Ringim.
Ba wai kai tsaye za mu ce M4D ta ɗauki nauyin tallafa musu akan harkar toilet bane. Ta M4D tsarin aikinta ita tana tallafawa 'yan ƙungiyoyi ne yanda za su iya zama masu dogaro da kansu, su buƙaci nemo wa al'ummarsu biyan bukata don abin da ya damu al'ummarsu. Su a Sankara yana ɗaya daga cikin abin da ya ja hankalinmu, kuma abu ne da ya kamata a ce al'umma an share musu hawaye, domin makaranta ce aka gina ta tun 1952, makarantar nan kuma babu toilet. Don haka su daga cikin analysis da suka duba shi ne ana samun yara musamman 'ya'ya mata, ya zama wajibi mu kawar da ita, mu tabbatar da an samu tsafta, an cire dukkanin wani abu da zai iya kawowa cuta. Bangaren wajejen zaki samu wasu yaran ma sai dai su nemi kusa da makaranta, kusa da ajujuwansu, anan za su tsugunna, wanda kuma mun san illar wannan tsugunnan kusa da al'umma, cututtuka za su yaɗu, za a samu matsaloli iri daban-daban.
To tsafta dai ginshiki ce na kowane addini. Halimatu Abdullahi, sashen Hausa na muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya.
Yanzu kuwa sai tattaunawa na musamman da wakiliyarmu da ke Abuja, Madina Dauda, ta yi da Honorable Ngalu Timothy Simon, ɗan majalisa mai wakiltar mazaɓin Fanshin Kankai da Kanam a jihar Filato, a majalisar wakilai ta tarayya, game da yunkurin da ya yi na neman taimako akan irin macizai da ke damun al'ummarsa.
Wato muna da babban matsala ne a nan gefen da nake wakilta, wato Fanshin Kankai Kanam Federal Constituency, macizai ne ke damunmu. Ba taba samun bala'i kamar wannan ba. Mai yiwuwa bala'in ruwan saman da ke kwaso gari gaba daya, ko kuma dai canje-canjen da dai suka faru a kasan gaba daya shi ya kawo nan bala'in, ba mu sani ba. Amma ba mu taba zama a gida sai mu ga macizai na shiga. Za a je bayan gida macizai, za a je gonaki macizai ko ta ina. Mutane na tsoron zuwa gonaki, mutane na tsoron zuwa su yi kasuwancinsu, kamar wanda suke da tumaki da kaji da sauransu, duka ana tsoron wayannan saboda macizin suna nan su ko'ina, suna cizon mutane, mutane na mutuwa. Abinda kuma ke damunmu shine ba magani, ba maganin da za a maganta wannan macizin da shi. Kwanakin baya in ya sare mutane akan je a samu magani, kuma shi yasa ba a jin labarin wannan bala'in. Amma da yake an samu karancin magunguna, mutane na mutuwa, ya zama dole ne mutane su yi ihu. Ina nan kowane sati sai na samu labari, ga wani fa yana asibiti, ga wani zaka je asibitin sai ka je ka gan kuma yana nan yana kwance, wadansu ma sai a sare kafan a tafi da shi, don ana ganin hanyar da za a taimaka kenan, kada jini ya wuce kafa ya zo ya shiga cikin cikin zuciya. To abin kenan, wani ya yaka sai ya sira, amma kuma kafa ta riga ta tafi. Wani kuma ya yaka duk da kafan da aka cire ko hannun, sai ya je ya rasa ransa. So abin ya bani da mamaki, yasa na kawo kuka ga majalisa su taimaka, don Allah a dubi wannan abun kaman bala'i ne. To yazo ya zama abin da dole ne, ko mutum daya ne ya mutu, kai wakili dole ya dame ka, balle mutane ɗari. Daga January na wannan shekara har zuwa watan tara, mutanen da macijin ya sare su sun kai 960 a wannan mazaban, kuma 960 din rabi din daga wurin mazabana ne. Mutane sun damu saboda ba magani, wadansu ma ba inda za su tafi. Asibiti daya ne chal na federal government a dukkan North Central Zone, wanda ya shafe Plateau, Nasarawa, Kogi, FCT, Kwara da Benue West. Asibitin kuma na Zamko, kuma an kaje karimin asibiti ne. Saboda haka yawancin mutane saboda ba zarafin zuwa asibitin sai su je gidajen gargajiya. Allah na taimako, wadansu sun je sai a ci sa'a sai a samu warkewa. Amma kin san rikicin da ke faruwa tsakanin masu maganin gargajiya da na gwamnati da na Bature, ana nan ana wani irin yaki ne da sauransu, su ma suna kokarin su kamar yadda na Turawan suke yi. Amma kuma an kaje su ma su kasasu ne, ba su da maganin da za su ba da shi. Wani lokacin suna taimakon, amma kuma ba su da zarafi ko kuma ba su da
taimakon da ya kamata a yi wanda zai taimaka ma mutanen nan. Shi yasa duk da masu gargajiyan da na turawan suna bukata a zo a taimaka, a kawo mana magunguna kamar yadda ake yi a Gombe. Mutanen Kaltungo suna samu taimako daga gwamnati, amma namu kam gaskiya ba taba an kawo magunguna ba.
Wani gwamnati? Gwamnatin tarayya ko gwamnatin jiha?
Gwamnatin jiha. Gwamnatin tarayya bata taba yin komai ba. Shi yasa muna bukatan gwamnati na tarayya da gwamnatin jihohi da na karamomin local governments namu da kuma WHO, World Health Organization, da duk wanda zai iya tausaya ma jama'a mu, don Allah a taimaka mu samu wannan maganin.
Wannan asibitin yanzu da kace ka je ka duba da idanunka ka ga mutane da macizai ya sare su da yawa, asibitin na gwamnatin tarayya ne ko ta jiha ce?
Asibitin na gwamnatin tarayya ne, gefen Jude ne, Jos University Teaching Hospital. An kebe wannan saboda a lura da masu wanda maciji ya sare su, amma ba magani. So ma'aikatan asibitin ma suna zama ne kawai, sai dai ranan da su Dr. Durfa da Dr. Nasidi suka kawo musu magungunan sai a basu. In babu kuma ba yadda za a yi. Muna nan a wurin aka kawo wata yarinya, ta zo hutu ne a gidan kawunta shekaru biyar, maciji ya sare ta. An kawo ta wurin, yarinyan nan tana kuka don Allah kar a yarda ta mutu, ba ta so ta mutu. A wurin yarinyan nan ta mutu saboda ba maganin da za a sa. In akwai magani ai zai share wannan dafi ne gaba daya. Babu magani, gwamnati ta taimaka mana, kad mutane su dinga shan wahala haka. Saran maciji yana bukatan a magance shi cikin gaggawa, in ba haka ba abin zai kai wani lokaci ne.
To yanzu tunda ka fadi kusan sama da mutane, ka ce kusan 1,000 kenan yanzu?
Kusan 1,000
da suke da wannan
har plateau ma, abin da ya fara yasa su ma har suka je da kansu sun je sun yi research, sun fitar da figure. Da nawa nace 50 ne a sati biyu, amma sun je sun tara suka ce kowane wata maciji na sare mutane 600.
Da wannan tattaunawa da Madina Dauda ta yi da Honorable Ngolu Timothy Simon, dan majalisar wakilai mai wakiltar fanshin Kankai da Kanam, game da bala'in cizon macizai da ya addabi al'ummarsa, muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan mako, tare da fatan za a biyo mu a makon gobe domin jin mu ɗauke da wani sabon shirin.
To masu sauraro, za mu da sa'a cikin shirin namu na yau, sai makon gobe idan Allah Ubangiji ya nuna mana. Ibrahim Alfahmi ne a birnin Washington DC ke cewa
a gai da Malam Iro da Tawagashi. Yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya.
Sojojin Turkiya yanzu haka sun shiga Iraki, abinda Amurka ta ce sun shiga kasar ne domin gudanar da atisaye da sojojin Iraki masu fada da kungiyar ISIL. Wani jami'in kasar Turkiya ya shaidawa kamfanin dillancin labarai na Reuters cewa suna gunduman Mosul ne domin gudanar da atisaye. Sojojin da sun samu daman tsallaka bakin iyakar da ke da tazaran kilomita 30 ne daga bakin iyakar da kungiyar ta ISIL ke rike da shi, wato birnin Mosul. Su makofin yada labarai na kasar Turkiya sun rawaito cewa sojojin haɗe da kayan yaƙi da suka haɗa da motoci da tankokin yaƙi abu ne da aka saba ganin sojojin ɗauke da su muddin za su gudanar da irin wannan atisayen. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya ce tana yiwuwa gwamnatin ƙasar Siriya su haɗa kai da 'yan tawayen su domin su yaƙi ƙungiyar ISIL ko kafin su cimma matsaya akan tsarin da za a bi na yadda shugaba Bashar al-Assad zai sauka daga kan karagar mulki akan ƙasar da yaƙi ya ɗaiɗaita. Kerry, wanda yake Anthem jiya Juma'a, ya ce duka ɓangarorin biyu da ke yaƙin basasa a ƙasar Siriya sai sun haɗa kai da juna tukunna.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.